Kennedy, je vais parler de Fayoulou, je vais parler de ça, tout est cadré.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim kuma ta nake Ibrahim Kalmasi garba da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren ranar Alhamis 10 ga watan Agustan shekarar 2023. A cikin shirin za a ji matsayin da kungiyar ECOWAS ta dauka a babban taron da ta gudanar yau Alhamis a babban birnin Abuja. Daga nan za a je da rikicin kabilanci tsakanin Larabawa makiyaya da masunta Mazgum da kuma manoma wanda ya sanadiyar asarar rayuka a kasar Kamaru. Sai kuma shirin wasanni da zai zo muku daga Najeriya amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta umurci dakarunta na kota kwana da su daura damara a yayin da suke ci gaba da fatan ganin an yi nasarar amfani da hanyar lalama wajen maido da gwamnatin Niger wadda aka kafa bisa tsarin demokradiya wadda aka hambarar a juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wannan sanarwar ta zo ne yau dinnan Alhamis a wata takardar jawabi na baya-bayan taron koko na bayan taron kungiyar da aka yi a Abuja babban birnin Najeriya. To amma sojojin da suka yi juyin mulki a Niger din sun yi watsi da yunkurin taron na kungiyar ta ECOWAS. A maimakon haka sai suka kafa sabuwar gwamnati mai ministoci 21. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Mutane akalla 8 sun mutu sannan wasu 6 sun samu raunuka a wasu tashi-tashen babamai biyu a kasar Somalia a cewar mazauna wuraren. An kashe mutane akalla 5 sannan aka raunata wasu 4 a garin Jalal Laski wanda ke yankin Hiran bayan da wani dan kunar bakin wake ya tayar da babamman dake jikinsa a wani wurin taron jama'a. Kungiyar Al-Shabab mai fafutuka da makamai ta yi ikirarin kai har-haren biyu. A halin da ake ciki kuma wasu sojoji 3 sun mutu bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya a gundumar Yakshit dake arewacin Mogadishu ya tashi. Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuka na Ukraine guda 11 da suka doshi Crimea da kuma 2 da suka doshi birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar Telegram cewa an harbo jirage marasa matukan 2 da aka auna kan birnin Moscow da kuma wasu 2 daura da birnin Sevastopol da ke gabar Crimea. A bayanin an kuma ce an yi amfani ne da wata na'urar lataro ne ta yaƙi wajen nakasa jirage 9 marasa matuka har suka rikito cikin tekun Bahar Aswad. Jiya Laraba ma hukumomin Rasha sun ce rundunar tsaron sararin saman kasar ta kakkaɓo jirage 2 marasa matuka waɗanda aka auna kan birnin Moscow. Magajin garin Moscow Sergei Sobyamin ya ce an harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matukan ne a yankin Domodedovo da ke kudu da babban birnin kasar, inda nan ne ma ɗaya daga cikin filayen jirgin saman Moscow mafiya cika da hada-hada yake a yayin da kuma aka kaɗo ɗaya daura da babbar hanyar Minsk da ke yammacin birnin. Sobyamin ya ce babu wanda ya ji rauni kuma babu wata ɓarnar da ta auku a wannan al'amarin, wanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta kira wani yunkuri na aikata ta'addanci. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da manyan mukarrabansa sojoji sun gana don tattaunawa kan wasu muhimman shirye-shirye da suka jibanci yaƙi da gwaje-gwajen wasu sabbin makaman yaƙin ƙasar da kuma batun ƙara azama wajen ƙirƙiro makamai. A cewar gidan talabijin na gwamnatin kasar a yau dinnan Alhamis, waɗannan matakan da aka yi shelar shirin ɗaukawa su ne na baya-bayan nan a jerin matakan da Koriya ta Arewa ke ɗaukawa duk wadda takunkuman da kasashen duniya suka kakaba mata da kuma cicikarta da ake yi dan cimma burinta na bunkasa bangaren tsaranta da kuma zama mai tasiri a kasa da kasa inda ke dada samun baraka fadadaddan taron na babban kwamitin soji na jam'iyyar su ya wakana ne jiya Laraba saboda kamar yadda sanarwar ta ce a dada karfafa bangaren soji dan ya shirya ma duk wani yanayi na yaki ganin irin abubuwa masu sarkakiya da na siyasa da kuma na soji da ke faruwa a yankin ruwayen Koriya a ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu jiya Laraba kan wani umarni na ƙarƙashin ikon sa na kakaba takunkuma kan saka jari da Amurkawa ke yi a bangaren fasahar sadarwar zamani na kasar China wannan umarni na Biden zai saki tayar da tankiya tsakanin Amurka wadda ta fi kowace kasa karfin tattalin arziki a duniya da China wadda ita ce ta biyu bayan wani dan lokacin da aka samu tattaunawa da zummar sauraren juna da kuma lalubo inda ra'ayi zai zo daya waɗannan sabbin takunkuman za su wato takaita irin wato matakan da kamfanoni za su iya daukawa bisa amincewar Amurka wajen saka jari a China wasu masu jari za su iya samun wato izinin saka jarin amma wasu za a hana su kwata-kwata
labaran duniya kenan aka sarwa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta yi taron gudanar da nazari akan halin da ake ciki a Niger dangane da dawowa ko kuma mayar da Bazoum Mohamed kan karagar mulki wanda sojoji suka hambarar. Ta ce duk kulakancin da sojojin suke yi wa wakilanta za a ci gaba da tuntuɓa ta diplomasiya kafin a yi amfani da ƙarfin soji. Daga Abuja wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoto.
Bayan kammala taron da kungiyar ECOWAS ta yi karkashin jagorancin shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta bayyana da cewa har yanzu an bar kofofi na sulhu da diplomasiya da tuntuɓa da shawara bude kafin ta tabbata cewa sai an amfani da karfin bindiga domin a fatattaki sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar Niger su mayar da mulki ga hannun shugaban kasar da suka hambarar Muhammad Bazoum. Kakaki a hada gwancin tarayyar Najeriya Abdulaziz ya yi wa manema labaru karin bayani dangane da irin muhimmancin da sulhu ake fatar ya yi kuma sai in sulhun bai yi tasiri ba ne a matsayin na ƙarshe kungiyar ta ECOWAS ta ce za a iya amfani da ƙarfin bindiga domin a yi abin da ya kamata.
Duk da wannan abin da ya faru sun tattauna akan cewa bai kamata a ce dai an rufe hanya ta neman diplomasiya ko hanya ta sulhu wadda za ta kawo ƙarshen wannan matsalawa domin rigima ce tsakanin ƴan uwa tsakabune ne tsakanin mu amma kuma sun yi nemi cewa su akwai abin da ake kira rundunar ta kota kwana ta tsaro ta ECOWAS akan cewa ai su daura niyya su fara shiri na cewa idan wannan hanya da ake ta kokarin bi ta sulhu ba a cimma buri ba za su fara aikin da aka sa su ake tsatan za su yi na kokarin dawo da mulki din ko kuma fatattakar su waɗanda suka karɓi mulki da ƙarfin tuwo.
To ganin cewa babu tabbas sojojin nan ba za su iya yin biyayya da ake fatar su yi ba wani irin tanade-tanade na sulhu kungiyar ta ECOWAS ta tsara ko ta shirya cewa za a yi domin a tabbatar da cewar karfi ko amfani da karfin bindiga bai zama wajibi ba maganar sulhu da tattaunawa da tura ko ƙarin zama a teburin shawara zai iya yin tasiri ba tare da an yi abin da ba daɗi ba
duk wannan abin kokari ne na gudun yaƙi kamar yanda muke ta faɗa tuntuni babu wanda yake son zubar da jini ko kuma yaƙi wannan duk hanya ce ta a samu maslaha kamar yanda aka faɗa wannan abu ne na tsakanin ƴan uwa shi yasa ba a son ta kai ga haka amma idan ta kai ga cewa wataƙila an yi sun ki ji kamar malami ne da ɗalibi da bulala idan ɗalibi baya jin maganar malami akwai bulala ba kuma bularan nan ko ba akan wai talakawan Niger za a sauke ta ba a magana ce ta cewa su waɗanda suka yi wannan juyin mulki tsuntsun da ya ja ruwa Hausawa suka ce shi ruwa yake duka su waɗannan wanda suka juyin mulki su ne za a hara su ne waɗanda za a yi kokari a fatattaka ba yaki ne tsakanin Najeriya da talakan Niger ko kuma tsakanin Najeriya da Niger ba ma ko kuma tsakanin ECOWAS da wani a ECOWAS tana kokarin ganin cewa su waɗannan mutane da suka karɓi mulki ta ƙarfin tsiya waɗanda suke kokarin su maida Niger koma baya suke kokarin su maida halin da muke ciki na Mali da sauran kasashe irin su Burkina Faso bai ishe mu ba suna kokarin su ƙara jawo matsala su ne ake kokarin a kora ko ta halin kaza
Abdul Aziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya shine ganawa da manema labaru a halin da ake ciki dai ƴan kasar musamman Najeriya da Niger sun sa ido su ga irin rawar da wasu kungiyoyi sababbi kamar na malaman addini ko sarakunan gargajiya ko dattawa na sassa daban-daban na Afirka ta Yamma za su iya takawa domin kwatantawa sojojin da suka hambar da gwamnatin Bazoum Mohamed muhimmancin yin sulhu da warware wannan matsala ba tare da an amfani da bindiga ba Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Nigeria
To Allah ya kyauta a gaida Umar Faruk Musa idan muka leka kasar kamar kuwa rikicin tsakanin wasu kabilu ma banta ke haddasa asarar dimbin rayuka lamarin da yasa kungiyar agaji ta Red Cross shiga tsakani kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Muhammad Rabi Damba
a yankin arewa mai nisa na kasar Kamaru rikicin da ya barke tsakanin Larabawan shugaban Musgum yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama daruruwa sun jikkata yayin da kimamin mutum 100 suka rasa matsuguninsu tsakanin shekara 2021 zuwa 2022 wani al'amari da ya jefa al'ummar biyu cikin zaman dardar Mr. Bukari masanin zamantakewa ya kara da cewa
rikici ko in ce gogurmayan kutuku da Musgum da ya samu asali tun shekara 1970 a wannan yankin kutuku da Musgum da Arab Shuwane to su Musgum din nan Arab Shuwane suka daure musu gindi da masu fatsa da masu noma yanzu shanu suka zo suka tarwatsa dankin fatsa ko suka je suka taka shuka wannan ne yake haddasa tashin hankali to me yasa kawance ya karfafa tsakanin Arab Shuwa da Musgum Musgum su shuka suke Arab Shuwa kuma fatsa kotoko kuma suna da shamu to yanzu in ta bi ruwa ta watsa kifi in ta je ta gona ta taka shuka to shine wayancan suka kulla suka zama daya ake ta kashe kashe to da gwamnatin Kamaru ta ga haka kwanaki sai ta dauki abinci ta kai musu ta dauki kaya dai sosai ta kai kuma ta dauki malamai wanda za su karantar da su muhimmancin zaman lafiya da rashin kashe juna to amma masana suka ce ba a kashe wutan gobaran ba ruwaru suka gina ma masu shanu filin shayar da shanun su to a hakan kuma madai yanzu haka rikicin ana fama kun sa rikici ya barke shi a hankali
a farkon rikicin matsalar samun ruwa ne da kuma albarkatunsa a cikin yankin Blangwa Alugon Ishari al'umomin biyu na rayuwa ne kasa da kilometa 1 daga juna a yayin da Larabawan shi yake kiwo su kuma Musgum masumta ne dukkansu na bukatar ruwa sosai abinda ya jefa rashin shiri tsakanin su Malam Tanimu Dari ya kara da cewa
yau dai ga mutane biyu wanda Allah ya kaddara zaman su tare ba kuma yanda za su yi don ɗaya na bukatan ɗaya dole yau makiyayi da manomi kam ai kaga ba za a raba su ba yau makiyayi na bukatar ruwa manomi ma na bukatar ruwa to amma koyaushe gwamnati ta lura ta ga tsakanin makiyaya da manoma tashin hankali yaki cinyewa kowane shekara in ya zago ana wannan tashin hankali to gwamnati tayi har ta daidaita su ta ga fa kowan ta zinashi hanzarin shi ta samu yana da gaskiya manomi man ya fadi hanzarin shi yana da gaskiya ruwan da suke amfani da shi su duka bi kuma ya musu karanci yau manoma suka bar makiyaya suka zo suka sha ruwan nan su manoma su kuma ba za su samu abin da za su yi mashukan su ba ruwa ba kan tebur in shawara tace musu to yanzu kam da duk al'amarin da muka duba muka ga ya gagara kowane shekara shi an samu wannan makamancin matsalan mu yanzu mun dauki mataki zamu gina muku tafkin da zamu gina nan ku makiyaya za ku samu al'amarin za ku samu abin da za ku dinka ba ma dabbobin kurwa ko kuma manoma za mu bar ku da shi ruwan rafin da yake ruwan rafin na nan a kowane lokaci ko ku dinka amfani da shi makiyaya kuma su dinka amfani da ruwan
duban wannan tashin hankali da yake cinyewa ne yasa committee Red Cross ta gina wuraren ruwa da dama da nufin sassauta wannan rikicin
muyi murna da kaske da ruwa da ya samu a Blangwa alhamdulillah
ga Blama wato mai garin Blangwa ruwa ya kawo zaman lafiya a yankinsa duk da cewa mun lura da rashin yarda yayin tattaunawa da juna, amma kuwa da alama al'ummomin biyu sun samu daidaituwa a dalilin wuraren ruwa da aka gina. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To Allah ya samar da zaman lafiya a Afirka da ma duniya baki daya, a gaida Muhammad Rabiu Damba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Kamar ko da yaushe za ku iya shafin mu yayin gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu anan Washington DC a gogon mu na cewa karfe 4:45 na yamma. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman da Zainab Babaji za ta kawo mana.
Kididdiga da Bankin Duniya yayi na asarar da Najeriya ta yi a shekara ta 2022 sanadiyan ambaliya a wasu jihohin Najeriya ya kai dala biliyan 7. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce akalla mutane 600 ne suka rasa ransu a shekarar bara dalilin ibtila'in ambaliya. Yawaitan ruwan sama da ruwan da kasar Kamaru dake makwabtaka da Najeriya sune ke haddasa mummunar ambaliya, inda kimanin mutane miliyan 6,400 daga jihohi 27 suka rasa mahallansu suna gudun hijira. Ibtila'in ya kuma lalata gonaki da amfanin gona, lamarin da ya zama barazana ga samun cimaka. Domin rage radadin asara da waɗanda ambaliyar ya shafa ne, gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da hukumomin bada agajin gaggawa a jihohi suka samar da shiri na musamman don tallafawa waɗanda suka yi asara dalilin ambaliyar. Shugaban hukumar NEMA a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya, Mr. Eugene Nyelon, ya ce a yanzu haka sun fara raba kayayyakin abinci musamman iri na shuka da sauran kayan noma.
Bai dade ba da na dawo daga Makurdi, mun je mun yi rarraba abubuwa masu manoma, mun tallafa musu fannin doya da feshi, injin feshi da taki. To anan bai dade ba, kaman a cikin forum namu ma za fara ma da ita binin tarayya. Haka ana bi, kuma ba da dade ba za activate duk teams su je duk 35 state da ake hada shi FTC da nake miki magana. So an ba aka zo aka yi enumerating farmers a kowane state da abinda za ba su food and non food items. Da kayan gona, so that ana a taimaka a bunkasa abinci bayan da abin da ya auku ambaliyar wanda ya auku a 2022.
Kamar yaushe za a bada wannan, tunda waɗansu suka ce an ba su wannan takarda din kuma ba su ma san yaushe ne za a bayar ba?
Ai na ga miki na, in fact 2 weeks ago na Makurdi, ina miki magana yau ranar an riga activate team na FCT. Ana yi a Anambra, an gama ma yanzu kenan a Bauchi, an yi ma a Taraba, ana yi a Gombe. So ana dauka da kin san yanayin security situation, ana mapping. So number da dai ba na tabbatar miki duk za activating team a rarraba kayan nan. Yawa, akwai food and non food items da kayan na gona su da taimaka ma manoma.
Ma manoma. Kenan manoma ne kadai za a ba su wannan kayayyakin, ko kuma dai al'umma gaba daya, ko kuma ta yaya ma dai aka zabi waɗanda za a ba su waɗannan?
Zaben da aka yi, an yi enumerating farmers da ana nan da abin ya shafe su. Wannan an rubuta ma gwamnati suna da su ne, kuma muna aiki da cibiyan SEMA. Da kuma ta community leaders din duk da suka sani, su ne kuma suka san mutanen aka kawo, aka yi, aka rubuta, aka ba su slip. Ana baka in kana karba sai ka mika slip naka. So wannan kuma a their emphasis, akwai kuma da akwai a category, akwai food items, akwai non food items, akwai livelihood. A cikin wannan akwai tsari. Duka akwai tsari.
Idan ka ce food items kaman abinci kenan, amma non food items din kaman me da me kenan za a raba?
Yawa, kin gani the non food items can be on, it has to do with other livelihood items.
Kaman me kenan? So engine ne
kai ne? Akwai pump, yawa, akwai pump na wurin fannin noma, akwai grinding machine, akwai keke inki.
Kafin yanzu dai hukumar ta NEMA ta tantance waɗanda za su ci gajiyar wannan shiri, ta kuma ba su katin shaida wanda za su nuna kafin su karɓi tallafin. Malam Aminu Isa daga ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau ya ce sun sa ido tun watan 6 don samun tallafin, kamar yadda hukumar ta nema ta yi musu bayani amma har yanzu shiru suke ji
duka ba mu rishi suka gaya mana cewa idan Allah ya kai mu ending of June ƙarshen watan 6 za su kawo kayan su ba mutane saboda samu shi
ka tun daga lokacin kun ƙara komawa kun tambaye su ya yake ciki
a dan ke dade ka kin san mu ba mu da wani contact nasu da zamu bincike abinda muka sani kawai shine muna tambayan shi desk officer din domin akwai desk officer nasu na local government muka je muka same shi ranan muka yi da mutane suka dame mu daga kauye cewa a abin nan yaya har yanzu abinda yasa ko muka yi abin nan last time da suka kawo shi ne sun ba mu wani kin improve mai kyau mun yi amfani da shi suka sa mana ran da su kawo taki da wasu akan da ko iri mai kyau a take iri improve yayi sau saurin mai
na masara kenan ko na mai
na sun ba mu irin shinkafa da kuma irin wake wani irin wake ma da ba mu da shi aka lantu ma gaba da wani irin jan wake mai kyau wannan tun da yazo kin ga dole mutane su yi kudi saboda wancan lokaci an ba mutane an yi karoshin sai wasu sun zo aka ci anan so shi shine muna zaman jira da muka je muka samu desk officer sai desk officer yake gaya mana cewa a ai sun yi waya da wani staff nasu a neman yana ce musu kaya ya zama ready last state ya mun zo ke stigma namu ya zama ready amma dai nesti irin wannan nesti nesti kar ya sa wasu mu ma ba su ma samu su shuka mata su shuka wake ba kamar ana expecting kun wake ko shinkafa mai kyau a wurin
ga damina ta edita kana ganin kaman ya shafi harkokin noman ku kenan
a to sai shi sai wallahi inda na faɗa miki hadda wallahi wallahi akwai wanda bai shuka shinkafa shi ba saboda yana zaman jiran wannan irin in fact irin su mai neman in suka kawo shi to yana da saurin yi kuma yana da bada kwaya mai kyau kowa ya duk wanda ya samu wannan rufin mafi yawa wallahi mun yi zaman jira mafi yawa mun yi zaman jiran wannan irin har yanzu da nake yi kuma ko yanzu aka ba mu wannan shinkafa ni na san zai mana amfani
ita ma wannan mace daga karamar hukumar bakwas a jihar Plateau ta roki hukumar nema ne da ta tallafa musu saboda tace suna cikin wahala
kina muna kan sa ido ita to abubuwan sun yi wahala a wannan yanayin ko ya ku buku ne amma da fa ta nako sai a taimaka mana
amma kuna da yawa
kai muna biya fa mun kada ruhu ku fa 500 ma a bakwas da muka cika wannan form din
kuma duka
wai wannan suna da mazaje kar su yi wai suna son marayu ne da wanda ba su da mazaje kasasu da nakasasu
wannan mace da bata yadda a bayyana sunanta ba ta ce sun bi duk tsari na tantancewa don samun tallafin
mun zo an ce mana ba da sunaye kowane ward mun an ce mana kowane ward ne sai a kawo suna 25 da passport kuma guda 2 mun an ce nema za su taimake mu shine muka bayar kuma muna kan zato muna sa samani ko za a kira mu wani lokaci ma mukan tinkare wanda suka karba sunayen su ma sun ce suna suna kira ne su mun je muna nan muna jira dai mu ga abin da Allah zai mana
amma dama meye aka ce za a baku
eh to sun kawo form din dai mata dai bisa ga bayanin da wayansu masu ilimi sun gane mata kama na sa musu FI sai maza kuma crop ko meye ne ko ni ban sani ba
kuma ba ku tambaye su ba ko
wani ne ilimi ne ya ce kama wai mata wai abinci ne za a bayar sai ko wai maza kuma ana ce wai ko taki ne ko iri ne to kita mu ba mu san ko me ne ba da mu dai abun da dai na san dai ba abun da zai zama na taimako da shike sun riga sun yi niyya za su taimaka ma mutane muna roƙon Allah idan dai abun da za su taimaka din ya riga iso ne sai a taimake rayukan mutane because wahalan ya yi yawa yanzu
shugaban hukumar nema a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Eugene Nyelong ya ba da tabbacin cewa za su raba kayayyakin nan gaba kaɗan
akwai tabbaci kin gane komai akwai tsari ai ba nema ne kawai ba duk akwai critical stakeholders a cikin wannan tsari ko kin gane akwai DSS akwai police sai an tabbatar an gama rabawa komai da komai duk kowa zai sa hannu
la'akari da irin asarar rayuka da dukiyoyi da aka tafka a shekarar bara ne hukumar nazarin yanayi ta Najeriya tare da hukumar nema suka fara wayarwa al'umma kai musamman waɗanda ke zauna a wuraren da ke da yiwuwar samun ambaliya da su kaurace zuwa tudun na tsira Director General na hukumar albarkacin ruwa Mr. Clement Eze ya bayyana cewa kananan hukumomi 275 ne daga cikin 774 a fadin Najeriya za su samu ambaliya. Jihohin sun hada da Lagos, Rivers, Delta, Edo da Kogi. Sauran su ne Ogun, Ikiti, Kwara, Abia, Adamawa, Bauchi, Bayelsa, Benue, Cross River, Ebonyi, Enugu, Gombe, Imo, Kaduna, Katsina, Kebbi, Nasarawa, Niger, Plateau, Sokoto, Yobe da Zamfara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babujiro da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mai saurare muna murna da kamo gidan rediyon sashin Hausa muryar Amurka a daidai wannan lokaci da muke watsa labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa daga birnin Bauchin Yakubu. Zan fara ne da bitar fafatar da mata ƴan ƙwallon kafa ke ta kanyi a kasashen Australia da kuma New Zealand a kokarin su na daukar kofin duniya na mata na shekarar 2023. Halin yanzu dai za a shiga zagaye na kusa da ƙarshe wato quarter finals. Sannan ƴar ƙwallon kafan kasar Ingila da ta taka ƴar Najeriya a sa'ilin da suke fafatawa ta nemi gafara bisa abinda ta aikata. Sannan kuma har yanzu tsugunar bata kare ba kan batun biyan ƴan ƙwallon kafan Najeriya mata kudaden su da suke bin hukumar ƙwallon kafan kasar. Da farko dai ga bitar fafata da ya gudana a zagayen 16 wato round of 16 a Turanci. Kasar Faransa da kasar Morocco sun tashi Faransa na da ci 4 a yayin da Morocco bata sami ko da guda ba. A yayin da kasar Colombia ta sami nasara akan kasar Jamaica da ci 1 mai ban haushi. Fafata da shiga tsakanin kasar Netherlands da kasar Afrika ta Kudu. Netherlands din ce ta sami nasara akan Afrika ta Kudu da ci 2 ba ko daya. Wanda ya gudana tsakanin kasar Australia da kuma Denmark an tashi Australian ta jefa kwallo 2 a ragar Denmark din. Sai wanda aka kofsa a tsakanin England da Nigeria an tashi babu wanda ta jefa kwallo a ragar ƴar uwarta. Aka kara lokaci nan ma dai babu wanda ya jefa kwallo a ragar dan uwansa. Daga bisani aka je bugun daga kai sai gola wato penalty. A nan ne kasar Ingila ta yi nasarar jefa kwallaye 4 a ragar Najeriya. Ita Najeriya ta samu kwallaye 2. To sai kuma batun hakokin ƴan wasan Najeriya da har yanzu tsugune bata kare ba. Halin da ake ciki dai majiya kusa da hukumar kwallon Najeriya na cewa ta tsaya ce inda ta ce za ta iya biya ne idan ta sami karin kudade daga hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. A wata sabon kuma masu ruwa da tsaki a fagen kwallon kafa a Najeriya sun ce ba daidai bane a rinka biyan sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya da kudaden kasar waje. Sakataren hukumar Mohammed Sanusi yana karban dalar Amurka 10,000 ne a kowane wata. To da wannan ne kuma na kawo ga karshen rahoton wasanni na wannan mako. Maduwa wani makon da dan Allah. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
So a gai da Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga Ibrahim ya da mana labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta umarci dakarunta na kota kwana da su daura damara a yayin da take ci gaba da fatan ganin an yi nasarar amfani da hanyar lalama wajen maido da gwamnatin Niger wadda aka kafa bisa tsarin demokradiyya wadda aka kuma hambar a juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wannan sanarwar ta zo ne yau din nan Alhamis a wata takardar jawabin babban taron da kungiyar ta yi a Abuja babban birnin Najeriya. Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na Ukraine guda 11 da suka doshi Crimea da kuma 2 da suka doshi birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani ta kafar Telegram cewa an harbo jirage marasa matuƙa din da aka auna kan birnin Moscow da kuma wasu 2 daura da birnin Sevastopol da ke gabar Crimea.
To madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe shirin na safi ko ba Juma'a idan Allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin. Kar amanta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen da muka kawo muku. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmus Sigarba da ya taimaka muku shirye-shiryen namu na yau sai kuma wanda ya hada shirin Mr. Des da kuma bada umarni har ma injiniyan mu na yau Mr. Nick daga nan birnin Washington DC ni Sir Phil Hashin Gumel da ni shirya kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.